sashen Hausa da Muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Baba Yakub Bakirin ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a shirin namu na dare na yau Juma'a 19 ga watan Fabrairu shekarar 2021. Shirin namu na yanzu zai fi mai da hankali ne akan shirye-shiryen da hukumomi ke yi a Jamhuriyar Niger na gudanar da zaben zagaye na biyu tsakanin Bazoum Mahamad na PNDS mai mulki da Mahamad Usman na RDR canji a ranar Lahadi mai zuwa, inda hukumar zabe ta sanyi ta gana da masu sa ido akan zabe na cikin gida da kasashen waje. Bayan haka za mu leƙa binnin kwanni da jihar Jamagaram domin jin yadda aka gudanar da yakin neman zabe yayin da ake shirin rufe gangamin yakin neman zaben. Muhammad Awal kuma na tafi da rahoto na musamman akan rikici da ake ci gaba da samu a yankin ƴan awarin kasar Kamaru, inda a wannan mako aka kashe wasu sarakunan gargajiya guda uku. Sannan muna tafi da labaran wasanni. To amma kafin nan ga Maryam da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Yayin da dasar kankara mai yawan gaske ta ratsa ta jihar Texas da kudancin Amurka, mazauna yankunan na kokarin tsira daga yanayin da tsara ababen more rayuwa da ba a yi su dan irin yanayin ba. Ina da wutar lantarki a halin yanzu, amma ban san zuwa lokacin da za ta dade ba, a cewar Cecil Jones, wata mazauniyar Katy a jihar Texas, wata unguwa dake da tazarar kilomita 48 daga birnin Houston. Jones na ɗaya daga cikin mutane miliyan 4 a jihar Texas da kuma dubban ƙarin wasu a kudancin jihohin kasar kamar Louisiana da Mississippi da Oklahoma da Kentucky da West Virginia da Virginia da suka rasa wutar lantarki a gidajensu a wannan makon saboda dadewar yanayin sanyi da ba a saba gani ba a yankin. Amurka ta faɗa a jiya Alhamis cewa a shirye take ta tattauna da Iran akan dukan kasashen su koma karkashin yarjejeniyar shekarar 2015 da aka kulla da niyyar dakatar da shirin makaman nukiliyar Iran. Amurka na neman farfado da yarjejeniyar da kasar ta yi watsi da ita kusan shekaru uku da suka wuce. Matakin na nuna canjin da aka samu a gwamnatin Amurka yayin da sakataren harkokin wajen kasar Anthony Blinken ya jaddada matsayin shugaba Joe Biden akan Amurka za ta koma karkashin yarjejeniyar da ake kira JCPOA a takaice idan Iran ta kiyaye sharadan yarjejeniyar. Iran bata nuna alamun gamsuwa da batun ba sosai wanda Blinken ya gabatar a lokacin wata ganawa ta bidiyo a birnin Paris da ministocin harkokin wajen Birtaniya, Faransa da Jamus da ake kiransa E3. Kasar Venezuela ta kaddamar da shirinta na bada rigakafin cutar COVID-19 ga ma'aikatan lafiya a jiya Alhamis, kasa da mako guda bayan samun rigakafin Sputnik V kashi na farko guda 100,000 na kasar Rasha. Venezuela ta shiga cikin waɗanda aka yi gwajin rigakafin na Sputnik V a kansu kafin ta sanya hannu a yarjejeniyar sayan rigakafin da Rasha a watan Disamba. Kasar da ke yankin Latin na Amurka na fatan fara yi wa sauran jama'ar kasar allurar rigakafin a watan Afrilu. Ministan lafiyar kasar Carlos Alvarado ya ce jami'an lafiya sun kudura aniyar yi wa kashi 70 cikin 100 na al'ummar kasar rigakafin a cikin wannan shekarar. A kasar Myanmar, wata matashiya yar zanga-zanga da 'yan sanda suka harba a kai a lokacin wani gangami a ƙarshen makon da ya wuce ta rasu a yau Juma'a. Maya Swetkine, wacce ta cika shekaru 20 a lokacin da take bangaren kula ta musamman a asibiti a lokacin wani gangami a Naypyidaw, babban birnin Myanmar, aka harbe ta ranar 9 ga watan Fabrairu. Ma'aikaciyar kantin saida kayan abinci ce wannan ne karan farko da aka tabbatar da mutuwar wani daga cikin masu zanga-zangar da dabbansu suka tattara kan titi a fadin babban birnin Myanmar bayan da sojoji suka hambarar da zababbiyar gwamnatin kasar suka kuma tsare shugabar kasar Aung San Suu Kyi da wasu 'yan jam'iyyarta a ranar 1 ga watan nan na Fabrairu. Kamfanin dillancin labaran AP ya ba da rahoton cewa a yau Juma'a galibin babban birnin ya kasance shiru. Shugaban Algeria Abdelmadjid Tebboune ya sanar a jiya Alhamis cewa zai soke majalisar wakilan kasar wadda mambobinta ke da sama da shekara daya su kammala wa'adinsu na shekara biyar. Tebboune ya ce zai sa a yi zaɓe don kafa sabuwar majalisar ta hanyar zaben da ba za a yi amfani da kuɗi ba, ko na rashawa ko ba na rashawa ba. Bayan haka shugaban ya kuma ce zai yi garan bawul a gwamnatinsa cikin kwanaki biyu masu zuwa. Tabon tsohon prime minister ne a karkashin shugaba Abdulaziz Bouteflika da aka hambarar da gwamnatin sa. An zabe shi ne a daidai lokacin wata zanga-zanga ta neman kawar da jam'iyya mai mulki a kasar.
A gaida Maryam Dauda da takaranto bana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla kamar yadda kuka ji a farkon shirin a yayin da ya rage kwadaki biyu a babata a zagayen na biyu a zaben shugaban kasar Niger shugabannin hukumar zabe ta Seni sun yi wata ganawa da wakilan kungiyoyin cikin gida da duk kasashen waje masu aikin sa ido akan sha'anin zabe sanar da jami'an sa ido dokokin zabe ne yasa aka shirya wannan ganawan yayin da aski ya kai gaban goshi a shirin fafatawa tsakanin Bazoum Mohamed da Muhammad Usman a ranar Lahadi kamar yadda kakakin hukumar Seni Nafi Wada ya bayyana a wannan rahoto da Suleiman Muni Barma ya aika mana
ka san shi dan masa ido yana da kaida mutane ne suka zo da kasashen waje ba irin doka daya bace gare mu ta tsara zabe wani abin da aka hana a wata kasa ba a hana shi ba kenan he mun ga musu cewa mu kasar Niger ga abin da muke tsara zabe da shi musamman shine constitution bayan ita sai doka wannan ta kundi mai kula da tsarin zabe shine code electoral shine muka galgaya musu ayoyin yanda ake tsara zabe a kasar Niger
Shugaban kungiyar kadar mai aikin sa ido daga cikin gida dan baji son Allah ya yaba da matakin na hukumar zabe domin a cewar sa da dama daga cikin jami'an sa ido daga waje ba sa daukar isasshen lokaci wajen tattara bayanan da za su ba da damar tantance zahirin abubuwan da suka wakana a sassan kasa
kuma da an tsaddada musu dokoki wanda sun ka tsara kuma wanda zai kamata abi aisa idon kowa shi san matsayin shi wanda doka ta tsara a cikin kasar saboda akai zarrabi ka take doka muna ganin suna ga wani shi do abubuwa wadanda kakin ma hukumomin su bincika su tabbatar da wannan abu sai ka waje ga wani abu ya sha bamban bisa ga abubuwan da sun kawadi musan mu kashi zaman to zaben an kare shi wanda ya ce gaskiya ne ya ce babu wata hidima
a bisa la'akari da matsalolin da aka fuskanta a zabukan watan Disamba da ya gabata jami'an sa ido daga waje sun shawarci hukumar ta Seni ta dauki matakan gyara don inganta yanayin zaben na Lahadin da ke tafe
sunana ambassador Aisam mai mato tagali ni na wakiltan Center for Strategic Conflict Management daga Abuja Nigeria shi dama amfanin sa ido in ka sa ido ka ga mutane kurakuran su in ka ga musu kurakuran su kaga zuwa gaba za a gyara abinda muka zo kwanakin ba mun ga musu mutane sun fito kuma zabe an yi shi lafiya amma akwai kaman kaya da basu je akan lokaci ba
a karfe 12 na daren wannan juma'a 19 ga wata ne ake nufa yakin zabe a hukunce Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga mai jamhuriyar Niger
a gaida Sule Mumuni Barma sa'o'i kalilan kafin a rufe yakin neman zaben shugaban kasa a zagayen na biyu a jamhuriyar Niger a taron gangamin jam'iyya mai mulki ta kira ga 'yan Niger da kada su zabi dan takarar 'yan adawa domin a cewar su tamkar mayar da kasar baya ne abinda 'yan adawan suka ce ƙarya ne kuma wani salon siyasa ne da masu mulkin suka bullo da shi gab da zuwa rumfunan zabe
irin yanda tawagar jam'iyya mai mulki ta iso a yekuwar zabe a garin birnin Kwandi kenan wannan ko domin kimtsa magoya bayan jam'iyyun da ke mara wadan takarar gungun Bazoum shekara ta 2021 baya a lokacin da ya dauki magana tsohon minista daraktan fadar shugaban kasa bugu da kari shugaban yakin neman zaben ayarin jam'iyyun da ke mara wadan takarar jam'iyya mai mulki a jihar Tawa Malam Uhmudu Muhammadu ya an karra waɗanda suka halarci taron gangamin cewa
Hausawan sun kace kura ba dan kallon duk fata akuya ba za ta akuya sai kuma kun gane da shekarun nan da sun ka wuce a yi lokacin da wannan murhu bai gizo ba an ka samu prime minister da lokacin na Muhammad Ali da president lokacin na shine Muhammad Usman ba mu je ta tsakanin su tun da gudanar adawa gudanar na gwamnati kuma mun ga rikicin da abin ya kawo mun ga tashin hankalin da abin ya kawo ta hanyar kai mu wurin shirin mulki to Allah ya kiyaye ba mu fata irin wannan tsani ya dawo
sai dai a bangaren ɗan adawa Abdurrahman Saidu Kusa a jam'iyyar Model Lumana Africa ta Hamma Amadu ya ce ko alama rashin rinjaye a majalisar dokoki ta kasa ba zai zai hana shugaban kasa ya nasa aiki ba
mun tabbatar da su ko an ba su roko ani waɗanda ke da suna barara suna da rinjaye sun san rinjayen nasu na banza ne sata ce an kai gabar da yamma an ka sabu wannan rinjaye da ine je bada da ayi na talakawa wanda suka makon can ne gare su a rubuce ne yake amma bisa tare in ka shigo cikin kasa ka san abubuwan da ke gudana bai daidai da abin da an ka rubuta ta an ka bada ba ai da aka haka ne mun ka ce wanga zabe da zagaye da biyu tunda talakawan nan su ne za a tambaya ai ba can ba sai ni za a tambaya a ce a doki tabulo ko abin da alisa fa a ce whatsapp a'a magana ce tana kasa kuma suna su bada amsa
haruna mamman bako na birnin kwanni sashin hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar
a gaida haruna mamman bako yayin da aski ya fara kai gaban goshi magoya bayan jam'iyyu masu takara PNDS tarayya da RDR canji sun dage don ganin hakansu ta cimma ruwa inda kuma suka ce ba su da wata fargaba na lashe zaben jam'iyyun na PNDS tarayya da RDR canji waɗanda suka tsayar da 'yan takara tare da magoya bayan su suna kokarin jin ra'ayin 'yan kasar ta Nijar Sani Sabo na jam'iyyar PNDS tarayya ya faɗa wa wakiliyar mutumar abari cewa tazarar da dan takarar nasu yayi wa abokin karawar shi shine abin da ke ba su ƙwarin gwiwa
mu dai mun san na daidai dan takarar mu ya ma abokin hamayar shi puntankau mun tabbata insha Allah galaba tana gare mu tunda wannan jami'u da sauya mana baya jami'u ne wanda daman akasaran su mun yi aiki tare da su kuma jami'u ne masu cika amana wannan kuma zancen cece ku ce wannan mutane sai su fadi amma insha Allah za a gani a qur'a
to ko ɗan jami'ar ta RDR canji ya za su tunkari wannan zabe zagaye na biyu Alhaji Umaru Dangote na RDR canji cewa ai ba su da wata farga
a babu zancen fargaba wanda yake da goyon bayan talaka me zaben ne mu muke da goyon bayan shi kenan wasu mutane tsiraru dan sun je sun ce sun bi masu miliki talakan ya ce bai bi ba kenan ami kenan mu muke da goyon baya insha Allah mu ne zamu ci zaben wannan 100% kuma magana da ake demokarasiya ce ake ai nake yi talaka wanda yake zabe shi ake tambaya ra'ayin shi ya kake so ai menene ra'ayinka ga goyen bayanka wanne ne mahuta kake ga za ta hudda ka sai an saurara ta kwani a dauka aji inda ya kamata aji
daga nasu waje PNDS tarayya ta ce su kan ko yanzu sai dai su ce san barka
tunda ni muna da gwamnati muna da majalisar dokoki tunda dubute ka dai daga ran majalisar dokoki daga ran mu kadai ma tarayya 80 gare mu banda sauran abakan mu wanda kin gani jamhuriyar ta tare da mu wajen goma sha uku gare ta MST goma sha uku inganci takwas a tsaya a nan ma kadai banda sauran tunda mun dora gwamnati
tunu kuma RDR canjin ta ce ta dauki dukkan matakan da suka dace don kauce mu fadawa cikin matsala
kun da shi masu kula da mazaku tabbas mun yi shiri na kirki wanda mu za mu tunkari wannan abun ba a so mazabe he ga wakilinka ga wakilina kuma a hukumar zabe ta kasa sai ni muna da wakilan mu wannan shi yake ƙara daga musu hankali saboda ta ko ina sun ga shirin da muka yi mun tsatsare komi mu bin ma neman ta da fitina da kowa
tamar abari muryar amurka daga da magana a jamhuriyar niger
a gaida tamar abari yanzu kuma sai rahoto na musamman akan rikicin da ake ci gaba da samu a yankin ɗan awarin Kamaru inda a wannan mako aka kashe wasu sarakunan gargajiya guda uku wanda Muhammad Awal Garba ya hada mana
har yanzu ana fama da tashin hankula a bangaren ɗan awarin kasar jamhuriyar Kamaru a cikin makon da muke cikin nan ma sai da ƴan minika suka halaka sarakunan gargajiya guda uku domin ganin cewa kamar suna da rawar da suke takawa tsakanin su da gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru sai dai masu magana suna cewa waka a bakin mai ci tafi daɗi ga Alhaji Mutar Baminda ɗaya daga cikin masu faɗa a jiha a garin Bamindan
wayannan sarakai guda uku na isuwa ta Libyalem sarakai ne wanda zamu kira su sarakai ne wanda suke mulkan mutanen su a wajen a cikin lafiya da lumana kuma ba su gudu ba a lokacin da wannan hargitsi na sashen English ya fara abin ganewa shi ne duk wani sarki a dokan ƙasa ba a turanci ana kiransu auxiliary administration wato suna aiki ne da gwamnati da take nan to hukutan suna aiki da hukuma saboda haka su yan aware sun dauki kowane sarki cewa tun da yana aiki da hukuma yana ga hukuma ayyukan da suke wato baya goyon bayan su su kuma a wajen su duk wanda bai goyon bayan su kuma yana hurda da hukuma wannan mutumin suna daukar shi a matsayin munafiki wato mutum wanda bai so su samu cigaba saboda haka dole ne maganin da zasu iya musu su kashe su ko kuma su wulakanta su ko kuma su balale su to waɗannan dai sarakan an san su dai da cewon suna so yara su tafi makaranta wato sun tsaya akan yara su koma makaranta su samu ilimi to sai su kuma yan aware suna gani waɗannan ai suna fi tallafawa gwamnati ne taimakon gwamnati suke gwamnati ta cin maburinta to saboda hakan nan mu mun san dai doka dai bai ba wani yanci ya dauki ran wani dan adam ba ko sarki ne shi ko ba sarki bane saboda haka abinda waɗannan da suke yan aware suke aikatawa ba abu bane mai alheri duk da cewa sarakan ma suna hulɗa da gwamnati ko kuma ba su hulɗa da gwamnati ba abin kirki bane to amma gwamnati ita muke ba wa laifin cewa ba ta iya ba wa sarakan tsaro sannan kuma tana bukata sarakai su saura a ƙayyukan su kuma su mulki mutanen su kuma su ja hankalin mutanen su kada su shiga cikin daji da kuma ba su taimaka musu da komai wajen ganin cewa sun cimma burinsu na hana yaransu daukan bindiga ko kuma na hana yaransu kashe-kashe da sauransu to saboda haka gwamnati dole ta nemi wani dabara yanda za ta yi don ta haƙi zaunawa a teburi sai a koma na gargajiyar da ko a ƙauye ne a gindin farancin abinci ko kuma a gindin wuta ana jin dumi ana hira ana samu ya za a fitar wa wannan abin sai ake bukata domin gaskiya kowaye yake zaune a wannan bangare masu harta ingilishi a fargaba yake zaman tsoro yake don baka shina abin da za a lankwaya maka kuma a kama ka a hukunta ka kai ko ta sashin gwamnatin ko kuma ta sashin yan aware
Alhaji Shamsu matashi ne a bangaren da ake fama da sai tashin hankulan ya mini garin haske
wato a yanzu abin da ake ciki a wannan sashi namu na ingilishi zub da jinin dan adam ya zama ruwan dare domin a kowane lokaci yaushe dai ka ji an ga yan bindiga sun yi kaza yan bindiga sun yi kaza to wannan abin da ya faru dai na magana zuwa yanar sarakunan gargajiya da ake yi musu wannan kisan gilla abu ne wanda ya tada hankalin al'umma gabaki daya domin a gaskiya waɗannan yara suna so a ware to kuma sun san cewa maganar a ware nan suna so su dauke shi ne ta karfin cintuwa karfi da yaji to wannan magana dai an yi wannan aiki amma duk da haka waɗannan ƴaƴan amban nan ba su fito sun dauki wato ainihin abin akan cewa su suka aikata wannan aika ba asali masu suna zargin cewa ai mayakan gwamnati ne suka zo suka dauki waɗannan sarakunan gargajiya suka kashe su ba yanzu wannan abin da suke ta surutu akai kenan na ganin cewa waɗannan sarakunan gargajiya gwamnati ne ta halaka da su to kaga waɗannan mutane wanda suke nan sarakunan gargajiya da sun ki da sun so dole ne za su suna ya zama na cewa suna nan na gwamnati domin kasancewa yanayin yanda kasa ya kasance idan yau ya zama na cewa baka nan baka marawa gwamnati baya zai zama na cewa kai gaba ɗayan ta ma ka zama dan ta'adda ne to dole su kasance da gwamnati da wato ƴan takara kansila duka gabaki daya to wannan ya nuna cewa hakan yana daga cikin musabbabin abin da ya saka waɗannan sarakuna aka halaka da su domin sun je sun yi wannan zabi ana waga ayin da nake gani kenan to kuma mun san cewa ana nan a yanayi ne yanzu wanda ya gana suna gani gwamnati ta kijiye musu an ce a zauna a yi wannan duk ba a sayi to su suna ganin duk wanda yake aiki da gwamnati kamar shi yake sakawa ake yi wannan kisan kashe-kashe in shi sa ba su sassautawa daga sun ji wani kazan suna da hali da za su hallaka shi dai su hallaka sun daina zuwa ma suna kame-kame suna ɗaukan kuɗi yanzu kamar a ce sarkin gargajiya wanda nasu nema na sarkin anna ya zama na sun kama su yi mishi wannan kisan gilla to ina ga wanda shi baƙo ne to muna fata dai wannan matsalan Allah ya kawo mana ƙarshensa kuma muna fata ya zama na cewa gwamnati ta san ta yi domin a gaskiya ko da ma wani na cewa da abin ya ci gaba kowa ma ya gaji muna fata da Allah ya kawo mana sassauci shekara uku zuwa hudu ana abu daya gaskiya Allah ya kawo mana sassauci sannan gwamnati ta kira yaran Najeriya zauna a yi magana a daina wannan siyasan da ake ciki.
Alhaji Ruwan Sharubutu yana daga cikin yan kwamiti wadanda haka naga su a kasar Kamaru musamman ma wajen wasu da zaman lafiya ba kare hakkin da yimi ne.
Eto abin da zamu faɗa da cewa Allah ya ba wa yayan wayannan sarakai hakuri saboda sun mutu a filin daga za a ce sun mutu saboda problem da yake kasan shashi to kuma wannan wanda yayi wannan aikin duk an gano wanda yayi wannan aiki yasa aka zo kashe sadakan shi sai marshal nan ko gwamnati ya ce za a nemo shi ko ta ina ya shiga za a kama shi za a masa kisa shi ma wanda kowa zai gani cewa ga sadakai na ruwan su a cikin magana gwamnati kuke da magana da gwamnati sai ku yi magana da gwamnati ba sadakai me yana zuwa ciki saboda haka ya zama da kaman makizane muna zaune da kai makwabci na ka taso ka zo ka dauki wuka ka soka mini mutu ka gane ai wannan ba daidai bane su kansu sarakan ma sun yi magana suka ce abinda wayannan ne suka yi ba su kyauta ba kuma su sani cewa za a kama su za a hukunta su a gaban kowa da kowa gani eh ba ta da matasa dai shine shugaba ya riga bude musu wani abin nan da haka bude saboda ba su aiki kuma an bude wani abin nan na gwamnati wanda kowa yake da abin da zai iya yi kai ka ka takardan za a baka kuɗi ka je kai wannan abin to gwamnati an ba mutanen yanzu wajen 2000 da wani abu wanda aka ba su kuɗi a wannan shekara ta haka za mu je su yi abin da ka iya yi kai kaman kamfani ne ka kawo ga abin da zan yi ni ma zan da biyan aiki biyu ko uku ko hudu sai a baka kuɗi ka je kai
mama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru
a gaida muhammad awal garba kafin mu je ga shirinmu na gaba sai a shakata da wannan wakar
yanzu zan yi bulani na
madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice
duba da ganin abin da suke yi yanzu don su ci wasa biyu sun ci Mauritania sun ci kuma Uganda jiya a tafiyan da ake yanzu sun yi qualifier na tabiya zagaye na biyu abinda nake gani za su kai labari kuma suna kokari in ka duba da shirye-shiryen da suka yi tun wasan UNIFAC da aka buga a kasan Equatorial Guinea wanda suka samu suka haye su da Central Africa wanda suke yanzu suke nan duka tare a Mauritania suna buga wannan wasan shance Kamaru za ta yi kokari duba da gani wasan da suke yi har yanzu takaledan da suke yi suna kokari shede mu ce musu alabasu sa'a
Mama Awul Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
a gaida Murtala Faruk Sanyin na yanzu kuma sai labarai a takaice
yayin da dukkan kankara mai yawan gaske ta raba ta jihar Texas da kudancin Amurka Mazauna yankunan na kokarin tsira daga yanayin da tsarin ababen more rayuwa da ba a yi su don irin yanayin ba. Amurka ta faɗa a jiya Alhamis cewa a shirye take ta tattauna da Iran akan duka kasashen su koma ƙarƙashin yarjejeniyar shekarar 2015 da aka kulla da niyyar dakatar da shirin makaman nukiliyar Iran. Amurka na neman farfaɗo da yarjejeniyar da ƙasar ta yi watsi da ita kusan shekaru 3 da suka wuce. Kasar Venezuela ta kaddamar da shirin ta na bada rigakafin cutar COVID-19 ga ma'aikatan lafiya a jiya Alhamis. Kasa da mako guda bayan samun rigakafin Sputnik V kashi na farko guda 100,000 na kasar Russia.
To masu sauraro baki ɗayan abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirinmu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shiri da misali karfe 6 da safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi wato karfe 5 kenan agogon Ghana da GMT. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin da Julie Lazarus Gresham da ta hada mana sauti da ma injiniya mu na wannan daren Baba Yakub Makeri ne da na shirya na kuma gabatar daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku Allah ba mu alkhairin nan nasa amin summa amin salamu alaikum